Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballa tare nake da Mahmud Lalu. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 12 ga watan Agusta ne shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Baballe, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ya gana da tsohon shugaban Nijar Muhammadu Isu, inda ya bayyana masa damuwarsa kan yadda ake tsare da shugaban Muhammadu Bazoum da iyalansa. A ƙasar Mali kuwa da ke makwabtaka da Nijar ɗin, tsoffin ƙungiyar 'yan tawaye da ke arewacin ƙasar sun ce sojojin ƙasar haɗa da na dakarun haya na Wagner da suka fito daga Rasha sun kai musu hari. Jami'ai a Hawaii a nan Amurka sun tabbatar da ƙaruwar adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar dajin da ta tashi a Maui.
Kanin labaran duniyar kenan. Cikin shirin za a ji cewa masana tsaro sun ce bai kamata a ɗauki barazana amfani da ƙarfin soja kan sojojin da suke juyin mulki a Nijar da wasa ba.
Aika sojoji da za a yi a ƙasar Nijar saboda amadu demokradiyya. Kenan abin nan ba na wasa ba ne, suna so su ɗauki fansa.
Sannan za a ji cewa akalla mutane 10 ne suka rasu sanadiyar faduwar tsohon masallacin Juma'ar Fadar Sarkin Zazzau. Bayan nan kuma muna tafa da rahoton ranar matasa ta duniya, sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Bakeri da kuma wasu daga cikin rayuwar da kuke aiko mana. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ya gana da tsohon shugaban Nijar Muhammadu Isu, inda ya bayyana masa damuwarsa kan yadda ake tsare da shugaba Muhammadu Bazoum da iyalansa. Wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller fitar ta ce Blinken ya nuna wa Isu takaicinsa kan yadda sojojin da suka yi juyin mulki suka ƙi sakin Bazoum duk da magiyar da ake ta yi daga sassan duniya. Babban jami'in diplomasiyya na Amurka, kamar yadda sanarwar ta nuna, ya bayyana wa tsohon shugaban na Nijar ƙudurin Amurka na ci gaba da neman hanyar da za a sasanta wannan rikici ta hanyar lumana. Yana mai cewa Amurka a kodayaushe na cikin shirin ci gaba da zama babbar ƙawa ga Nijar don ci gaban ƙasar da yankin Sahel. Ƙwararru dai na cewa ya kamata a yi takatsantsan wajen shawo kan rikicin na Nijar. Farfesa Kamilu Fage malami ne a Jami'ar Bayero.
Matakin da ya kamata shine su ɗauki mataki na diplomasiya da siyasa da kuma batun tattalin arziki. Idan suka ɗauki irin wannan, za su ba wa su sojojin dama ya cewa watakil ba za su ga an takure su ba. Idan an matsa musu dama, ana cewa misali tattalin arziki in aka sa takunkumi kaman da baibaye ne na tsumma, ga laushi ga cin kafa, a hankali zai iya matsa su har a zo su ga yanda za a warware. Amma idan a zo a ce an firgita su, idan ba su yi ba, za a matakin soja. To kaga wannan yana da hatsarin gaske, domin abun da ya nuna in suka dawo da shi a yanzu za a ce sun yi tawaye a gidan, a zo a ce za a kashe su ma, domin wannan abun da ake cewa cin amanar ƙasa. Idan kuma ita yanzu kungiyar tarayya haɗin kan Afirka ta Yamma ta kasa yin wani abu, to kaga ta watsa wa garinta ruwa, nan gaba ba za a ringa ɗaukanta da kima cewa maganganunta suna da tasiri ba.
A ranar 26 ga watan Yuli, dakarun da ke tsaron fadar shugaban ƙasar ta Nijar ƙarƙashin jagorancin Janar Abdulrahman Tiani suka kifar da gwamnatin Bazoum, suka kuma tsare shi da iyalansa da wasu jami'an gwamnatinsa. Ƙungiyar ECOWAS da sauran ƙungiyoyi da ƙasashen duniya da dama sun yi Allah wadai da wannan juyin mulki tare da yin kira da a saki Bazoum. A ranar Alhamis, ƙungiyar ta ECOWAS ta yi wani zama na biyu a Abuja, babban birnin Najeriya, inda ta cimma matsayin ɗaukan matakin soji a kan ƙasar ta Nijar, muddin ba a maido da ita bisa tsarin demokuraɗiyya ba. A baya, dakarun da suka juyin mulkin sun take wani wa'adin mako guda wanda ƙungiyar ta ECOWAS ta gindaya musu kan wannan kira da ta yi.
To nan ba da jimawa ba, Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan, masu bin diddigin al'amuran yau da kullum sun yi gargaɗin cewa barazanar da ƙungiyar ECOWAS kan maganar amfani da ƙarfin soja don mayar da shugaban Nijar a kan mukaminsa abu ne da bai kamata a ɗauke shi da wasa ba, a bisa la'akari da yadda ƙudurin ƙungiyar ya sami haɗin kan dukkan mahalarta taron da ya yi gudana a ranar Alhamis da ta wuce a Abuja. da ne shugaba Alassane Ouattara na Côte d'Ivoire ya jaddada aniyar bada gudunmuwar dakaru sama da 1,000 na rundunar ECOWAS a wata hira da wakilin sashen Hausa Sulaiman Mumunu Barma masanin sha'anin tsaro Dr. Sadiq Abba ya bayyana cewa abin ya wuce inda ake zato
bayan ECOWAS sai barazanan da ta yi banga yanda za ta yi ta ja da baya ba za ta ja da baya ba sun da abin ya zama kaman wani abu ne wanda sunanta da darajarta ne zai fadi in ba ta yi ba an yi a Burkina Faso juyin mulki an yi a Mali an yi a Guinea ba ta samu ta yi wani abu ba to yanzu a lissahin su ɗan ECOWAS kin in aka bari ya wuce shugaba kenan bayan Niger na yawa gobe wata ƙasa ce kuma ta nan a sharin ECOWAS kin to saboda haka ne ba za su yarda ba su bari wannan abu ya wuce na Niger ya wuce kaga sun maida takunkumi da aka ɗora ma Niger wanda takunkumi ba a ɗora ma wata ƙasa ba har Mali ma ba a ɗora ma takunkumi da aka ɗora ma Niger ba wajen taurin shi da fari da niyyar da suka yi kaman za su aika sojoji ƙasashen da suka yarda zuwa Nigeria, Côte d'Ivoire zuwa Senegal da saura masu kawo taimako yanzu sai suka ce za su aika ta cikin ECOMOG ita ECOMOG kuma ya zamanto kaman sojoji a sunan African Union ake yin shi kowace ƙasa a jaha biyar ke da kwai a Africa West Africa, North Africa, East Africa, Central Africa, South Africa. To West Africa akwai sojoji na taro wanda ake ce musu ECOMOG to su ne za a aika wani zai kawo guduma sojoji wani zai kawo guduma jiragen sabka angulu wani zai kawo likita wani zai kawo to a lokacin nan ne za a aika sojoji kasar Niger saboda su maito demokradiya kuma su amso shugaba Muhammad Bazoum daga hannun wanda suke rike da shi
Dr. Abba Sadiq menene za a iya cewa dalilin da yasa ake fuskantar tarjiya a yankurin warware wannan kikikaka
su sun ga kaman koyaya ne sai sun maido demokradiya ai kawo sojoji lalle ba abu bane wanda za a yi kaman zuwa hilin balo yana yiwa a yi mutuwa yana yiwa a yi tonotene yana yiwa a yi buge-buge amma ECOWAS ta akan ta san wannan abu yana yiwa duka akan kuma ta ga abin da aka yi a kasashe saura ta yi niyyar kawo wannan saboda ita ta maida abin nan kaman wani abin darajanta ne kar a doke shi da wasa yana yiwa wannan abu ya tabbata kaji shugaban kasar Côte d'Ivoire shi Alassane Ouattara har ya gaya sojojin da za su aika kaman mutum tsakani 800 da 1,100 suke iya aikowa wannan aika sojoji da za a yi a kasar Niger saboda amadu demokradiya kenan abin nan ba na wasa bane suna so su ɗauki fansa bayan sun faɗi a Burkina Faso bayan sun faɗi a Mali da Guinea suna so kaman su ɗauki fansa kan masu yin juyin mulki a kasashen a nashin wannan West Africa ke
wasu na ganin kamar sojojin nan na samun watakila goyon baya daga wasu waɗanda har yanzu ba a fahimci ko su waye ne ba shi yasa watakila suke ci gaba da turjewa kungiyar sai da yawo da ma kasashen yammaci da ke kalubalantar su
in nace na san wanda suke labe bayan su wanda suka yi juyin mulki lalle ban hodi gaskiya ba amma kaga da yake a nan Sahel akwai kuma competition tsakanin kasashe kaman Faransa da Amerika kuma da Russia mutum da yawa sai lissahi kaman wa'anda suke kin maganganda da ECOWAS da saura suna da goyon bayan rasa ko wani abu
Dr. Sadiq Abba kenan a kira shi da Sulaiman Mumunu Barma to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
Jami'ai a Hawaii a nan Amurka sun tabbatar da karuwar adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wutar dajin da tashi a Maui adadin ya haura zuwa 67 daga 55 hukumomin karamar hukumar Maui sun faɗa a wata sanarwa da suka wallafa a yanar gizo cewa jami'an gashe gobara na can na ci gaba da yaƙi da wutar dajin wacce har yanzu ba a shawo kanta ba an dai bar mazauna yankin Lahaina su koma gidajensu a ranar Juma'a a karon farko tun bayan barkewar wutar dajin wacce ta laƙume akasarin mafi yankin na Lahaina mai daddan tarihi wutar da ta laƙume motoci tare da kada tarakun wayar tarho yayin da ta bar tarkacen kayayyaki da abubuwan wasan yara. Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP ya rawaito cewa kusan dukkan gine-ginen da ke babban titin garin na Lahaina sun kone kurmus. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Muhammad Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma za mu leka Najeriya, inda a jihar Kaduna aka tabbatar da cewa ya zuwa safiyar yau Asabar din nan mutane 10 ne suka mutu sanadiyar faduwar tsohon masallacin Juma'ar Fadar Sarkin Zazzau. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aika mana.
Masallacin Juma'ar da ke Fadar Sarkin Zazzau dai yana da daddan tarihi, kuma gudun goge tarihin ne ma yasa masarautar Zazzau ta kewaye tsohon ginin masallacin na ƙasa da wani gini na zamani. Sai dai kuma an ce tun kwanaki ukun da suka wuce ne aka fara ganin alamun cewa shi tsohon ginin ƙasar da ke tsakiya ya fara tsawa. Faduwar ginin masallacin dai ta zo ne jim kadan bayan dawowar mai martaba Sarkin Zazzau Ambassador Noba Malle daga budewar masallacin Juma'a a karamar hukumar Soba. Kuma sarkin ya ce yanzu dai an kammala tono mutanen da ginin ya danne su.
Ana cikin salon asar ne abin nan din ya faru, kuma an auna arziki ma ba lokacin Juma'a ne ba abin ya faru. To tun da ginin kasa ne shekara da ruruka ya yi ban sani ba ko akwai leakage ta daidai wurin wayannan pillars din yana yoyo. Yanzu dai an tabbatar da mutum uku ne ke ji ko hudu wanda suka rasu. Duniya cikin wanda kasan ya fada su akwai dai ni shi ya gaishe ni kafin in shiga gida da mota. Alhamdulillah su din basu samu rauni ba, amma dai hankalin kowa ta shi a garin nan yau, musamman ma wani makaho nan wanda yake da jagoran nashi shi kasan ya kashe shi. Wasu kuma suna asibiti, an ce kamar mutum bakwai an kai su asibitin Usasa. To sai da aka bude saman masallacin, tunda wasu suna cikin kasan kare da mana wurin amfani da diga da shebo aji musu kuma a kashe su.
Ratibin limamin da ya jagoranci sallar asar din da wannan masallaci ya fado dai ya bayyana yadda ya ji.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sallar asar ne na yi raka'a biyu kenan wannan abu ya faru. To saboda haka bamu da wani abu da zamu ce sai dai Allah ya bamu hakurin wannan rashi, Allah kuma ya tsare mu ya kiyaye mu ya kare mu daga dukkan hadari irin wannan a nan ko a wani wuri daban. Kusan abubuwa ne da yawa, ana iya cewa iftila'in nan ya faru ne a sakamakon ruwan, amma kuma yau aka fara ruwa a wurin. To kuma in kai la'akari da shekarun da masallacin yake da shi, to ai ko mutum ma in ya kai wani lokaci aka kan ga yakan breaking down.
Wasu masallata dai sun ce daidai gurin da suka kwanta bayan sallar Juma'a ne ya fado lokacin sun tafi alwala.
Sunana Ali Lawal Atiku daga Kaura Zaria City. Bayan sallar Juma'a na kusa na dan yi wuridi na da sauransu, sai na dan kwanta haka ne bacci. Bayan nan an kira sallar asar za mu shiga sallah kenan, sai na tashi dan uwana na ce mishi mu je mi alola. To bayan tafiyan ma'alula kenan na bar mutane haka tsofaffi musamman da tijai ana raka'a ta biyu kenan. To abin ya afku, wurin ya turnike ma dai haka da kura da kasa dai duka haka.
Sunana Abdullahi Shehu, muna tare da Aliyu Lawal Atiku. Mun dan fita kenan sai kuma kaddara haka kafin mu je mu dawo sai muka ga wannan abu haka ya faru. Tsofaffin cikin ginin ginshikin ne ya fado.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. Yanzu kuma sai batun ranar matasa ta duniya. Yayin da ake gudanar da gangami da bukukuwa domin faɗakar da al'umma game da kewayen ranar matasa ta duniya, ga alama matasa a Najeriya sun fara nuna shakku kan yiwuwar shugabanni ka iya sama musu mafita dangane da kalubalen rayuwa da suke fama da shi. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya iko mana da ƙarin bayani.
Wanda yake a shekarar 1991 aka fara tunanin keɓe rana ta musamman domin matasan duniya, amma a shekarar 1998 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ware ranar 12 ga watan Agusta na kowace shekara ta zama ranar gangami da lakcoci domin ankarar da al'ummar duniya musamman hukumomi da gwamnatoci dangane da muhimmancin kula da rayuwar matasa da kuma kiyaye haƙoƙinsu da yadda za su zama masu amfani ga al'umma. Taken ranar na bana shine kirkiro da sabbin dabarun sana'o'i da kirkire-kirkire masu alfanu ga matasa domin ci gaba mai dorewa. Kuma har ma wasu daga cikin matasan Najeriya ke tofa albarkacin bakinsu.
Sunana Nuhu Muhammad Hassan. Gaskiya majority matasa ba su san ma menene ranar matasan ba. So amma abin da zan iya cewa shine da Allah matasa suke amfani da wannan rana wajen aika sakuna ga shugabanni ga ƴan uwa na fadakarwa domin zaman lafiya da kuma yadda yanayin ci gaba zai zo musu.
Sunana Comrade Kabir Possible. Babban matsalar matasa a yau shine rashin maida hankali da jajircewa akan neman na kai. Muna ta'allaka da cewa komai gwamnati ce za ta yi mana.
Sunana Ali Muhammad Shatima. Gaskiya idan zan ba matasa shawara zan ce su ba sana'ar hannu muhimmanci, saboda wayannan shugabannin namu ba san ci gaban mu suke ba, domin duk abubuwan nan da ake da suna yi ne akan masalahar kansu. Kowa ya nema kansa mafita, kar ya ji a ransa cewa wai wani shugaba nan gaba zai zo ya shigo da wani abin da zai nema mai ci gaba a cikin rayuwar shi.
Comrade Abubakar Muhammad General shine tsohon mataimakin shugaban Majalisar Matasa ta Najeriya, yayi tsokaci dangane da taken ranar matasan na bana.
Idan aka yi la'akari da wannan take da Majalisar Dinkin Duniya ta sa a wannan shekara, to za mu ce kamar Najeriya suka kalla suka saka wannan taken domin kusan mun fi kowa ci baya a cikin wannan. Saboda la'akari da sama da kaso wato 70 na al'umman mu matasa ne waɗanda suke ma ƙasa da shekara 24, kuma a wannan adadi za ka ga da yawa ba sa zuwa makaranta ba kuma sa zuwa wurin sana'ar. Gwamnatoci sai su ce suna bakin ƙoƙarinsu, to amma bakin ƙoƙarin nasu bai isa ba, bai gamsar ba. Sannan kuma kaga matasa da suka zama kamar nauyi ga al'umma ba sa komai, kusan kaso 80.9 a Najeriya.
To sai dai Malam Abdullahi Dauda, wanda ke da cibiyar buga takardu da zane-zanen fasahar sadarwa ta injin kwamfuta, ya fayyace kalubalen da masu sana'o'in hannu ke fuskanta a Najeriya.
Babban kalubale shine a tallafa wa matasa yanda za su dinga handling suna expanding business din su, musamman yanda za su dinga daukan na ƙasa, suna koya musu kasuwanci su ma suna koya, suna taimakawa matasa wajen samun musu aikin yi su ma a garin kansu. To dole haka ba zai taba samuwa ba idan har mutum ba shi da isasshen jari a hannunsa. To at least ya kamata gwamnati ta samu ta dinga tallafa matasa su samu su dinga dogaro da kansu. Kaga yanzu idan aka ce an tallafa mun zan iya bude wani wajen in tura wasu su ma su rike kansu, yara sun samu aikin yi su ma karkashin su za su iya samun wasu.
Hakan dai na nuna tsananin bukatar da ke akwai ga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki a Najeriya su kara kaimi wajen tsare-tsaren da suka ce suna fitowa da su domin tallafawa matasa su tsaya da kafafunsu. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Kwali. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Ha kuma ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 10:18 na safe. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba Yako Makerin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kawo ƙarshen hiranmu da wakiliyarmu a jihar da magarama jamhuriyar Nijar Tamar Abari ta faro da Ibrahim Dan Yaro da aka fi sani da Babaye, shugaban kungiyar masu motoci da direbobi ta Adalci a Damagaram, wanda yake bayyana mana matakan da kungiyar take ɗauka domin daƙile yawan hatsara da ke haddasa asarar rayuka da jikata mutane da dama. Ya ce sun haɗa duk masu ruwa da tsaki har da ma shugabannin jama'a wurin wayar da su, kuma ana samun sakamako mai kyau ga dai ci gaban hirar tasu.
Direbobi ne kuka hore ma kuka ma horan ko kuma akwai 'yan gari ko wasu daban?
Akwai direbobi akwai masu motocin masu ya motoci su basu, akwai malamai, akwai sarakai, su kuma magajin gari da mahakunta sun tsaya sun sa ido yadda muka yi. Amma sai muka kira yayin malamai mun nemi gudunmuwansu a cikin wa'azi da suke da hudubobi na Juma'a su wayar da kan mutane cewa babu direba wanda ya zama na ya cika direba sai mutum wanda ya tuka mutane yadda ya dace ya kai su lafiya. Da saboda akwai gangancin da yake sa idan ka kashe mutane kashe kai mutane, to wannan a shari'a musulunci ne ake domin akwai azumi da ake in ka kashe wannan in ba da ganganci bane. Tunda me da ganganci mutum da ya dauki mota ya san wannan misali wannan ta tashi tsohuwa ce kuma yake tiya 140 da mota in to kuma bai kitu kin ya katsari da hannun shi kuma akwai wanda ko mutum ya mutu a cikin mota umar ganganci ne baka da laifin da za mu hukunci ko agun Allah duk wannan mutum shine muka nemi imamai tunda mun kira hal imamin Juma'a su ya mu bayani shi ma a cikin taron wannan aiki ne wanda yake buƙatar kuɗi sai mu ga mu mun yi kuɗi mun kashe kuɗi mai dan yawa ya kai jika 300 a tsakanin mu wanda muke to shine muka yi shawara muka yi buɗe wata gidauniya ba gidauniya muka buɗe har muka kirkiro wata ORC ƙungiya mai zaman kanta wanda zan mu gamu da wanda suke da hannu da shuni in takardunmu sun shigo hannunmu in su murka neman yadda zan mu ci gaba da wayakar da wani mutane. Amma sa ba wai kai bane kaɗai muke sumi sumiki na harko mutane na harko su san ya kamata ba su yi hannu fasan da wanda ake ɗauka muna so su ma su gane suna iya kawo gudunmuwa don direban fasa yin ganganci. Na uku muna so a cikin ta biyoyin da mutane muke so kowa ya gane hanyoyin mu ba hanyoyi wanda za a kata iya irin wata hutu hankali. Na hudu muna so iyalan direbobi wanda suka mutu a cikin hatsari mu huskanci ya zama yi da su don saboda ishora ba ta dakon yaunin direba idan aka yi hatsari. Abubuwa ne wanda ya zamana wajibi ne mu yi kokowa a kai tunda akwai a yanzu abin da muke so mu yi tsaka-tsakiya kuma da lokaci mai tsawo na saboda gaba. Na saboda a nan Nijar za ka je ka saya asuransu ta mutum 20 ba ɗaya. Wannan insurance da ka saya tana kare duk wani mutum wanda yake cikin motar ko wanda yake wajen motar ka idan hatsari ko yi ciwo ko yi mutu tana iya biya. Amma kai direba baka cikin wannan.
To kamar ka ce wannan waye kai kun je kundumawa da take ta kun yi shi. To kamar nan cikin jihar da magaran da sauran wurare kuma fa ko kuwa a gaba ne za ku yi.
To yanzu dai kamar mu samu takardun su hannun mutum takardunmu mun samu na gari mun samu takarda wanda aka aika shekarun ne a aika takardun yamai muna jira takardun nan yamai su ba mu dama mu fara. Amma ka mu fara yanzu mun yi gidauniya da muka yi mu da muke tare mun gama kuɗinmu mun je guraren mutanen wanda muka tabbata a nan garin da magaran wannan abin ya ci musu tuwo a akushi wanda mun gani a huskarsu mun gani kuma a duk da iya hatsarin da muke zuwa guri mun ga abin ya dame su kuma mun kai musu takardu wanda cewar muna neman gudunmuwansu wa zamu har aiki a cikin wannan sati mai zuwa dan wannan sati mai zuwa insha Allah muna so mu ga yace mutane su ga irin yadda zamu har aiki tunda aiki ne wanda zamu je bisa gurin da ya kamata kan hanya a bisa hanya zamu tsare hanya mu san menene zamu ga ma direba menene zamu ga passenger dauka me zamu ga ma wanda ya dauko mai mu zamu duka muna tsari wanda mun yi shi wanda kan gwamnati ba mu uzuni a hukunci a sunan wannan gungun da muka yi take ta muke sama insha Allah za mu kama mu yi wannan taron namu na waya da kai a damagaran. A yanzu a zamanin da muke a kunnin taro muka yi da kasa take damagaran ita ke kashe mutane a 2020 mun yi kowa kashe mutane 2021 mun yi kowa kashe mutane 2022 mun yi kashe mutane hatsarin mu haka kuma yanzu an ci 2023 kamar shekar ta kare mun huce kowa. To ya kamata mutanen da magana da direbobin da magana mu nemi diyar za a maso ya hana mu don mu kai mutane cikin nutsuwa cikin hankali domin a duk misalin da aka yi mota ce ake iske a buga duk hatsarin da ake mota ce ake iske wa sai a buga akwai laihin na gudu akwai laihin na ajiye mota ba a sa ba shaida akwai laihin ajiye mota a kan hanya akwai kuma abin da yake kawo babba direba yana zuwa sai wani haske mai ido shi kuma direba ne ya kasa tunani ya tsaya a wajen ya wuce duk wannan su ne umma a bayan su hatsarin da ake kashe na munin hatsari mu ga mu yadda zan yi mu sauya halayen zamantakewa na direbobi don mu samu sauyi wannan shekara mai zuwa su zama da mu ne ku ƙarshe baya a hatsari tun daga siya muna sa haka na insha Allah.
To ba da la ƙarshen tattaunawar kenan A mako mai zuwa za mu leka tarayyar Najeriya domin kawo muku wani shiri mai kayatarwa. Yanzu a madadin bakon namu, Ibrahim Danyaro Babaye, shugaban kungiyar masu motoci da direbobi ta Adalci a Damagaram, da wakiliyar Mutamar Abari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa. Babaya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Babaya ko makeri. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke da ku ma sauraro kuka aika mana ta email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani mai langelange a wuri. Yake muna taya matasa a duk fadin duniya murnar zagayowar ranar matasa ta duniya, da fatar mahukunta za su budawa matasa hanyoyin sana'o'i don kawar musu da kai daga aikata miyagun ayyuka. Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo Ngwaka rufin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Yace salamin biyoyin Hausa. Hakika nuna halin kowon kula da gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin Bola Ahmed Tinubu ke yi kan matsanancin hali da 'yan Najeriya ke ciki abin takaici ne matuƙa. Ganin yadda kullum matsin rayuwa ke ƙara ta'azzara yake yi, ga rashin kuɗi, ga tsadar kayan abinci. Ya Allah ka kawo mana ƙarshen wannan matsin rayuwa da muke fama da shi a ƙasarmu Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Lawal Sani na Kawu Daura yace assalamu alaikum muryar Amurka, mu talakawan Najeriya. Musamman mazauna yankin arewacin Najeriya, samsam ba ma goyon bayan yaƙi da ƙungiyar ECOWAS ke sanyi da sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, domin yaƙi ba alkhairi ba ne. Ganin yadda ƙasashen da suka yi yaƙi suka tsinci kansu a cikin halin wahalar rayuwa, daga ƙarshe nake fatan Allah ya kawo mana hanyar hana wannan yaƙi. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Hassan Dogo Faci Batsari daga jihar Katsina. Ya ce salam biyoyi Hausa, fatan alheri gare ku. Mu al'ummar jihar Katsina ba ma goyon bayan daukar matakin soja akan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, domin Najeriya da Nijar dan jumani da dan jummai, kuma mu a yanzu zaman lafiya muke bukata ba tashin hankali ba. Domin al'ummar arewacin Najeriya, yanwa da fatara ta dame mu ta sha mana kai, muna fatan Allah ya kawo mana mafita. Amin. Ma dalla kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce ya gana da tsohon shugaban Nijar Muhammadu Isuhu, inda ya bayyana masa damuwarsa kan yadda ake tsare da shugaba Muhammadu Bazoum da iyalansa. Wata sanarwa da kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya fitar ta ce Blinken ya nuna wa Isuhu takaicinsa kan yadda sojojin da suka yi juyin mulki suka ƙi sakin Bazoum duk da magiyar da ake ta yi daga sassan duniya. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka, kamar yadda sanarwar ta nuna, ya bayyana wa tsohon shugaban na Nijar ƙudurin Amurka na ci gaba da neman hanyar da za a sasanta wannan rikici ta hanyar lumana. Yana mai cewa Amurka a kodayaushe na cikin shirin ci gaba da zama babbar ƙawa ga Nijar don ci gaban ƙasar da yankin Sahel. A kasar Mali da ke makwabtaka da Nijar, tsoffin kungiyar 'yan tawaye sun ce sojojin kasar haɗe da na dakarun haya na waguna da suka fito daga Rasha sun kai musu hari. Kungiyar ta 'yan tawayen mai suna CMA a takaice ta faɗa a shafinta na Facebook cewa mayakanta sun daƙile wani hari da sojojin Mali suka kai musu a garin Ber da ke arewacin birnin Timbuktu. Dakarun Mali sun ce sun kai wani harin martani akan mayakan 'yan tawayen a ranar Juma'a bayan wani kutse da suka yi musu a yankin da suke rike da shi.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin na amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana shirin da ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.